This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19:41, 16:49 da meter 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan su fa a zangon FM. Za a iya masu aron wannan tasha ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Laraba 18 ga watan Nuwamba shekara ta 2015 Sahabo Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri ga kanun labarai
Kimanin mutane 31 ne suka rasa rayukansu 72 kuma suka ji rauni a sakamakon wani harin da ake kyautata zaton yan kungiyar Boko Haram ne suka kai a birnin Yola arewa maso gabashin Najeriya Nazarin hare-haren da aka kai birnin Paris sun nuna cewa akwai wani mutum da ke da hannu dumu-dumu a hare-haren da ba a gane shi ba tukunna. Majalisar Dattijan Ƙasar Rwanda ta yi na'am da yi wa tsarin mulkin ƙasar canji da zai bai wa shugaba Paul Kagame damar yin mulki har zuwa shekara ta 2034 idan da rai da lafiya.
To a gaishe ki.
So far Jamaica muna da a specialist muna da mutane 32 wanda abun ya rusa da su sun ji ciwo da shi da tarawa da suka rusa. A FMC kuma mutane uku sun rusu, mutane 44 sun ji ciwo.
Alhaji Sa'adu Bello babban jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya Adamawa kan harin bam da aka kai a fadar jihar. Shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarni a kama tsohon mai bayo shugaba Jonathan Shawara kan harkokin tsaro kana sambo da suki kan badakalar sayowa sojojin Najeriya makamai. Rundunar sojan Najeriya ta 81 ta yi gargadi ga ƴan awarin Biafra. Za mu kawo muku shirin demokradiyya yau. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum ga kuma labaran. Tashin bam a wani wurin adana motoci da wata kasuwa jiya Talata a birnin Yola arewa maso gabashin Najeriya ya kashe akalla mutane 31 da raunana mutane 72. Bam din ya tashi da daddare ne har saboda haka hukumomi suka ce a saboda duhu da kuma rashin sanin tabbas game da samun wutar lantarki tana yiwuwa akwai gawawwakin da ba a gani ba. Babu kungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. To amma ana zaton yan kungiyar Boko Haram su ne suka aikata wannan danyen aikin domin sun kashe dubban mutane da sunan neman kafa a kasar musulmi. Muna da karin bayani bayan labarin duniya.
Jami'an kasar Faransa sun ce suna neman wani mutum na biyu da ya gudu wanda yake da alaka da hare-hare da aka kai kan birnin Paris. Jami'ai guda uku da suka yi magana jiya Talata da daddare bisa sharaɗin cewa ba za a bayyana sunayensu ba domin ba su da umarnin yin magana akan binciken da ake ci gaba da yi sun ce nazarin da aka yi na hare-haren da aka kai ranar 13 ga wannan watan Nuwamba sun nuna cewa akwai wani mutum da ke da hannu dumu-dumu a hare-haren da ba a bayyana ko gane shi ba. Hukumomin Faransa da na kasar Belgium sun ba da umarnin kama wani mutum mai suna Salih Abdusalam wanda dan uwansa yana daga cikin maharan. Jami'ai sun ce mutum na biyu da ya arce har yanzu ba a san ko shi wane ne ba.
Jiya Talata bama-baman Rasha masu cin dogon zango suka yi wa raka babbar tungar 'yan kungiyar ISIS da ke arewacin kasar Siriya lugudan wuta. Rasha ta ɗauki wannan mataki ne sa'o'i bayan shugaban Rasha Vladimir Putin a hukunce ya danganta kakkaɓo jirgin saman fasinjan Rasha da aka yi a ranar 31 ga watan Oktoba da bam ɗin da 'yan ISIS suka dasa a cikin jirgin. Dukkan fasinjoji mai tanda 24 da ke cikin jirgin ne suka mutu. Jiya Talata Alexandra Botnikov, shugaban hukumar leƙen asirin Rasha da ake cewa SFB a taƙaice, ya ce hatsarin jirgin saman fasinjan Rasha a yankin Sana'a na ƙasar Masar a watan jiya aikin ta'addanci ne domin an gano nakiyoyi a kan ragusan jirgin da akwatunan fasinjoji. Mr. Botnikov ya ce jirgin ya tarwatse ne a sakamakon bam ɗin da ke da kilogram ɗaya na sinadarin TNT a cikinsa. A saboda haka hukumar FSB ta ba da sanarwa ta yin ba da tukwicin dala miliyan 50 da bayanan da za su sa a kama waɗanda ke da alhakin aikata wannan ɗanyen aikin. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya lashe takobin farauto da hukunta duk wanda ke da hannu a wannan aiki na ta'addanci.
To labaran duniya yake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Sabon kakakin majalisar wakilan Amurka Paul Ryan ya buƙaci Amurka ta dan sarara wajen barin ƴan gudun hijira daga Syria shigowa nan Amurka. Yana misali da damuwa kan matakan tsaro ba munanan hare-hare da aka kai kan birnin Paris na ƙasar Faransa. Paul Ryan ya ce majalisar wakilan Amurka wadda ƴan jam'iyyarsa ta Republican ke da rinjaye za ta jefa ƙuri'a cikin ƴan kwanaki masu zuwa domin jinkirta fara amfani da shirin da shugaba Obama ya gabatar na barin ƴan gudun hijira 10,000 daga Syria shigowa nan Amurka cikin shekara ɗaya. A halin da ake ci kuma hukumar da ke lura da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tattaki gwamnatocin da suka buƙaci a rage shirye-shiryen sake tsugunar da ƴan gudun hijira, bayan da aka gano cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka kai hari a birnin Paris ya shiga Turai ne ta hanyar sajewa da kwararar ƴan Syria da ke arcewa a yaƙi a ƙasarsu.
Bai ɗaya majalisar dattijan ƙasar Rwanda ta yi na'am da canza tsarin mulkin ƙasar a jiya Talata da ya bai wa shugaba Paul Kagame damar yin takara a karo na uku. Za a yi ƙuri'a jin ra'ayi a kan wannan mataki, kuma ana sa ran cewa jama'a za su yi na'am da shi. Dokar da ake amfani da ita a yanzu ta buƙaci shugaba Kagame ya sauka daga kan ragaman mulki bayan ya gama wa'adinsa a shekara ta 2017. To amma idan aka bari ya sake yin takara, yana iya yin nasarar lace zaɓe har sau biyu wa'adin shekaru goma. Kenan shugaba Kagame zai yi ta jan ragaman mulki har zuwa shekara ta 2034. Idan da rai da lafiya. Ƙasar Rwanda tana ɗaya daga cikin ƙawayen Amurka na kud a nahiyar Afrika. To amma Amurka ta ce bai kamata Paul Kagame ya ci gaba da jan ragaman mulki bayan wa'adinsa na yanzu ya ƙare ba.
Mutumiyar ƙarshe da aka san ta kamu da zazzabin Ebola a ƙasar Guinea, wata jaririya ƴar kwanaki 21 da haihuwa, ta murmure a cibiyar jinyar cutar a Conakry, babban birnin ƙasar. Alama da ke nuni da ƙarshen mummunar ɓarkewar zazzabin Ebola a tarihi. Har yanzu akwai mutane da dama a ƙasar Gini da ake wato sa ido a kansu a gani ko suna da alamun kamuwa da zazzabin. Idan har aka yi kwanaki 42 babu wadda ya kamu da zazzabin, za a ayyana cewa babu zazzabin Ebola a ƙasar. Kusan shekaru biyu bayan wato bullar wannan annoba. Annobar Ebola da ta fara ɓarkewa a ƙasar Gini ta kashe fiye da mutane 11,000 a Afirka ta yamma.
Jiya Talata wani jirgin ƙasa ya goce a lardin Baluchistan da ke kudancin ƙasar Pakistan ya kashe aƙalla mutane 12 da raunana fiye da mutane 50. Jirgin yana ɗauke da kusan fasinjoji 300 a lokacin da ya goce a gundumar Bolan mai tsaunuka kusa da Kita akan hanyarsa ta zuwa Rawalpindi. Jami'ai sun ɗora laifin gocewar jirgin akan lalacewar birki. Direban jirgin da mataimakansa guda biyu suna daga cikin waɗanda suka mutu. Jirgin saman soja masu saukar angulu sun ba da gudunmawa a yunkurin da farar hula suka yi suka kwashe waɗanda suka ji rauni zuwa asibitocin da suke kusa da daga inda jirgin ya goce.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Za mu kawo muku umarnin farko da shugaba Buhari ya bayar na kama wani babban jami'i a tsohuwar gwamnatin shugaba Jonathan dangane da zargin zarmiya. Amma kamar yadda kuka yi cikin labarai, mutane sama da 30 ne suka halaka, wasu da dama kuma suka jikkata sakamakon wata fashewa a garejin manyan motoci ko tifa da ke Jimeta Jola, fadar jihar Adamawa. Babban jami'in hukumar agajin gaggawa Alhaji Sa'adu Bello ya tabbatar wa wakilin sashin Hausa cewa ga adadin waɗannan jama'a da muka ambata da suka riga mu gidan gaskiya.
Kawo yanzu ayyukan ceto sun kai ɗauki, kuma an samu ɗibiyar da abin ya ritsa da su zuwa asibitoci Federal Medical Center da specialist da ke nan Yola da Jimeta. So far a Jimeta specialist muna da mutane 32 wadda abin ya ritsa da su sun ji ciwo 29 wadda suka rasu. A FMC kuma mutane 3 sun rasu, mutane 44 sun ji ciwo. Kaga akwai mutane 76 wadda suka ji ciwo, sannan mutane 32 sun rasu.
Wannan lamari dai ya ma faru ne yayin da gwamnan jihar Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrila ke ziyara aiki da shugaban kasa a jihar Kebbi, batun da yanzu haka ya tada hankalin gwamnan.
To ya za yi Abdulaziz Zabi wannan abubuwan sai addu'a dai kuma dama dai muna kan abubu ayyuka akan wayannan security din da abunan bana nan nazo wani aiki nan a Kebbi kuma in Allah ya yarda dama zamu je wani meeting da shugaban kasa gobe kuma amma yanzu na fasa zuwa wannan meeting zan dawo yola gobe da safin Allah ya yarda ready muna maganganu da security da sauransu so don haka in Allah ya yarda zamu zo gobe zan je mutanen da wannan gobe zamu su jaje sannan kuma a ƙara jiddawa mutane dai gaya wa mutane yanzu abubuwan da yake faruwa nan mutane ne za su mayar da hankali akan wayannan abubuwan taro waje a haɗu waje ɗaya duka ya kamata mutane a daina yin shi wannan lamarin haka Allah ya kawo shi kuma ci gaba da duwa kuma da yardan Allah abubuwan da ya zo ƙarshe
yanzu haka dai ana ci gaba da neman agajin jini kamar yadda jami'in hulɗar jama'a na asibitin tarayya da ke Yola FMC Yola Malam Adamu Dodo ya shaida min
yanzu ana kawo waɗanda abun ya risa da su Allah sauwaka sannan ka san yadda aka yi wanda shuɗin nan mutane suka yi taimako aka hada kai aka bada gudumawan jini yanzu shi din ne ma ake kokari ake ta roƙo mutane ayi kokari a tallafa da jini a samu a tsirar da rai
kawai yanzu dai ba wani ko kuma wasu da suka dauki alhakin tashin bomb din Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya
Sakamakon rahoton farko da kwamiti mai wakilai 13 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa karkashin ofishin mai bashi shawara kan harkokin tsaro domin ya binciki kungilar sayo makamai ga rundunonin tsaro domin yaƙi da ta'addanci da kuma wasu ayyukan tsaro ya gano badaƙalar kungila kan kuɗi sama da naira miliyan 643 domin haka ne shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarni a kama kanal Sambo da Suki mai ritaya kamar da za ku cikin wannan rahoto da Nasir Adamu Likaya aiko mana
Karɓar rahoton farko na kwamitin bincike na kuɗaɗen sayin makamai tun 2007 wato zamanin marigayi shugaba Umaru Yar'Adua zuwa yanzu da shugaba Buhari ya sa nan take ya ba da umarnin a kama duk waɗanda aka samu da hannu cikin karkarar da kuɗaɗen don rashin ganin makaman da aka yi oda. Ofishin mai ba wa shugaban shawara kan tsaro ne Manja Janar Manguno ne ya kafa wannan kwamitin binciken a watan Agusta inda ya ce ya bankaɗo badaƙalar sama da naira miliyan 643 kazalika da sama da dala miliyan 2,193. Rahoton dai ya ambaci sunan tsohon mai ba wa shugaban ƙasa shawari kan tsaro kanar Sambo da Suki da zarginsa da ba da kwangilar sayin makaman ba tare da cike ƙa'idoji ba. Dama tamkar kanar Sambo da Suki na cikin kin daurin talala ne a halin yanzu a gidansu dake anguwar masu hannu da shuni ta Sokoro dake nan Abuja duk da umurnin babbar kotun tarayya da ta yi na bashi takardunsa na tafiya don zuwa neman magani a ƙetare umurnin kama waɗanda aka samu da hannu dake dauke da sanun mai taimaka shugaban kan labaru Femi Adeshina na da ra'ayin da dai an samu makaman da ko sojoji masu yaki da Boko Haram arewa maso gabas ba su yi korafi ba da kuma gaza kare rayuka da dama da aka kashe Musa Bala ya kasai na arewa Green Movement na ganin wannan matakin na ƙara nuna shugaba Buhari ba zai yi sako-sako ba ga harkar bincike.
Ta inda za ka gane wannan abu, mu 'yan Najeriya ne, mun yi gwamnati, musamman ni na shaida gwamnati kala uku ko hudu, amma na rantse da Allah. Ba a taɓa samun gwamnatin da ta nuna wa ɗan Najeriya hanya da zai zauna lafiya ba sai wannan. Dalili shi ne, sai manya sun ba da misali ma kansu, sannan na baya ya ɗauka.
Nasiru Adamu Likaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A daidai lokacin da gwamnoni daga jihohin yankin kabilar Ibo suke taro domin neman hanyoyin shawo kan zanga-zangar da wasu masu ikirarin neman ɓallewa daga Najeriya suke yi a yankinsu, runduna ta 81 ta sojin Najeriya tana gargaɗi ga 'yan zanga-zangar cewa mataki da suke ɗauka fa barazana ce ga ɗiyaucin Najeriya, kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da wakilin sashin Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Babban komandan runduna ta 81 ta sojan Najeriya, Manjo General Iside Idet, wanda ke bada wannan gargadi, ya kara da cewar:
The Nigerian Army would like to send an unequivocal warning to all and sundry.
Rundunar sojan Najeriya na yin gargadi ga kowa da kowa, musamman waɗanda ke yin barazanar raba wannan ƙasa, domin suna yunkurin cin amanar ƙasa ne da son sababa hasarar dukiya da rayuka. Manjo General Idet ya ce:
Once the army is deployed,
muddin aka gayyato sojoji su kwantar da wannan yunkurin, to kuwa za su yi duk wani abu mai yiwuwa don daidaita al'amura cikin tsari da kuma bin doka.
We shall apply the rule of engagement to the letter.
Wannan gargadi dai tamkar hannunka mai sanda ne da sojin ke yi ga waɗanda ke kokarin kirkiro kasar Biafra daga cikin tarayyar Najeriya. Amma wani tsohon hafsan sojin saman Najeriya, Aliko Er Rashid Mai Murabus, ya ce a yi taka tsantsan.
Al'amuran da suke fara yanzu fa ya kamata gwamnatin tarayya ta dauke shi a sanyi. Wannan ba abu ne da za a ce da amfani da ƙarfin soja ba. Idan ka duba abubuwan da suke faruwa a wasu ƙasashe na duniya yanzu haka, abin da ya faru a Syria daga street protest ne kawai sai aka tura sojoji sai suka soma kashe mutane, to gashi yanzu abin har ya isa wasu ƙasashen duniya yanzu. Wannan al'amuran da yake faruwa na su wa'annan mutanen da ake kira indigenous people of Biafra ko kuma Basof, ya kamata gwamnati ta bi shi a hankali.
Master Warrant Officer Sale Jingi Mai Murabus, wani tsohon sojan Najeriya ne da kuma ya fafata a yaƙen da aka yi a Liberia, Saliyo da kuma shiyar arewa maso gabashin ƙasa.
Abin da ya faru lokacin yakin Biafra da ba za su taɓa kuskura su ce za su kirkiro irin wannan abun ba. Yaki fa ba abu mai kaɗan ba, duk da jini ko da ya aka yi da shi, in dai an ce maka ai yaki ne an zaza a zub da jini ba ƙaramin abu ba.
Ta fuskar tsarin mulkin Najeriya kuwa, Barista Yakubu Sale Bawa ya ce:
Matasan da suke maganar Biafra abin ya wuce sama da shekara 41 a yanzu da dallon shi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Muna gabatar da waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, karfe 12:30 agogonmu a nan birnin Washington. Ga shirinmu na gaba. Demokradiya a yau. Cikin shirin, jami'an tsare jama'a ko masu yin hidimar masu mulki. Jama'a sauraron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makonni da suka gabata mun gabatar muku da sharhi ko kuma shiri kan zargin masu mulki suna amfani da jami'an tsaro wajen kuntata masu sukan lamiri ko adawa da su. Ga Nasiru Adamu Elikaya da shimfiɗa.
Tear gas exploded at that gate.
Tuna baya ga garkame babbar kofar shiga majalisa da 'yan sanda suka yi don hana tsohon kakakin majalisar Aminu Tambuwal shiga bisa umarnin tsohon su Fetus Suleiman Abba da akan yi sanadiyar jefa barkonon tsohuwa ga 'yan majalisar. In an tuna jihar Rivers ma, tsohon kwamishinan 'yan sanda Joseph Imbo ya datse hanya inda ya hana tsohon gwamnan jihar Rotimi Amechi wucewa. Ga dai misalai barjak, har inda aka yi zargin 'yan sandan na taimakawa a arce da akwatin zaɓe, ko kuma bayan mai basu kuɗi a siyasa ya yi nasara su fito kan titi suna tsalle suna murna. Kai ka ce 'yan sa kai ne a harkar bangar siyasa, ba wai 'yan sanda da suke wa dukkan al'umma aiki ba. Hatta wannan fitina ta Boko Haram ta biyo bayan yadda 'yan sanda a wani faifan bidiyo suka riƙa ɗauko wasu mutane masu kama da guragu suna ta zuba musu harsashi kamar yaƙin duniya da furta miyagun kalmomi na nuna ƙiyayya. Ko da kashe mariga shugaban 'yan Boko Haram Muhammad Yusuf, ai jami'an ne aka ɗaura wa laifin, har ma aka gurfanar da wasunsu gaban kotu a nan Abuja. Duk da dai ni ban san inda shari'a ta kaya ba.
If anybody tests our will this time,
zan sanya kafar wando ɗaya da duk 'yan sandan da suke saba doka ko biye wa 'yan siyasa wajen tafka son zuciya, in ji sufetun 'yan sanda na yanzu Solomon Arasi. Wannan wuce gona da iri ba kan 'yan sanda ya tsaya ba, don ko a kwanaki nan dab da Abuja wasu sojoji sun tunkuɗa wani da suke zargi cikin kwata da ɗaukar bulala suna shauɗa masa. Na samu labarin an damƙe waɗannan sojoji da ke saba doka bayan kafafen labaru sun yi ta yayata wannan ƙetar. Idan shugabannin jami'an na musanta cewa ba sa iza yaransu su saba doka don biyan buƙatun masu riƙe da kujerun siyasa da ba sa mutunta dokar, to me yasa su kuma ƙananan jami'ai ba sa taka tsantsan in sun san abin da aka tura su saba doka ne? Ga wani jami'in 'yan sanda da ya nemi magana da sashen Hausa kan ƙorafin ana tauye musu haƙƙi.
Ka a baka GPO sai ka yi ajin miliyan 1 zuwa 500. In aka baka area commander dama miliyan 2 ne, kamar Lagos miliyan 5 ne, duk abin da ka sani mai gidanka shi zai tura ka kai, amma in ya faru da kai zai janye kanshi. kun kuma kada me shi ya fasu naka kowa dan yobe ko mai duguri ko adama haka suke fasu mutane kaga mutun ya je ya koma masallaci ya koma coci yana kwana bai da wajen zama za a maka transfer ba allowance ba kuma tun daga rank of AIG GIG DC dukkan ba su da gaskiya duk suke tura mutun jini na su rank zai wuce gona da iri
har dai fararen hula ba za su kauce wa saba doka ba har dai jami'an tsaro ba za su daina cin zali ba har dai alkali ba za su daina biyo yan shaidar zuwa ba alhali ga gaskiya suna gani karara wannan canji da ake fata samu a Najeriya akwai dogon zango kafin cimma shi
idan kun tuna mun kawo muku bayanai daga jihar Kebbi kan yadda yan sanda suka kama malami a kolejin kimiya da fasaha dake Kebbin Abubakar Dantani Meli bisa umarni ko karasa da Senator Bala Ibnu na Allah ya shigar rakin sanda ta jihar Kebbin dai ba a hukumance ba tace ba za ta yi magana akai ba To mun ne magana da mukaddashin Inspector General na 'yan sandan Najeriya mai ritaya Malam Yakub Muhammad Daudawa. Mun fara ne da tambayarsa ko me yasa a ganin sa 'yan kasa suke yi wa jami'an tsaro ko 'yan sanda kallon masu yi wa masu mulki hidima amma ba talaka ba?
Wannan tunani ya samu asali akan rashin fahimtar ayyukan 'yan sanda a Najeriya. 'Yan sanda ba talakawa kadai suke ma'aiki ba. Har da manya da gwamnati da kowa da kowa da ka sani wanda duk ya kai kara ga 'yan sanda za su saurare shi. Saboda akan tsari aikin 'yan sanda na Najeriya farko in sun karbi kara daga kowane mutum ne to za su saurare shi sannan su bincike. Idan suka yi bincike suka samu mai laihin nan idan ya san wanda ya laihin ya ce wane ne laihin da aka fi aje a kamo shi. Za a gurfanar da su a caji ofis din kai ka hidi ƙararka kai da sau ƙara ka hidi ƙararka a tambaye ka shaidu wasu masu kakarar hasi su kamar 'yan sanda su nemi tambayoyi nuna suna goyon bayan mai laifi to ba haka ba ne ba tambayoyin duk da 'yan sanda za su yi ma wanda ya kawo ƙara a police station su ne tambayoyin da suke tsammanin za a yi musu in sun kai kes na a kotu.
Zancen janye jami'an kariya da ake baiwa tsohon kakakin majalisar wakilai ta tarayya Aminu Ziri Tambuwal ana zargin cewa shugaban kasa ne ba da wannan umarni a janye waɗannan mutane amma ya bi umarnin shugaban kasa ba tare da bin bahasin janye waɗannan jami'an tsaro ba ta haka waɗansu ke kallon ai ga alamun yadda ake yan sanda masu mulki suke wa hidima ba buƙatun jama'a ba.
To haje mamu wani dalili yasa aka ba su tsaro sannan wanda lisa aka janye domin idan shugaban kasa gama aiki cewa ka janye 'yan sanda daga wurin wani ga wurin wani of course 'yan sanda kullum na cewa sun yi kaɗan a ƙasar nan sun yi kaɗan a ƙasar nan to idan aka ba wasu kariya ga 'yan sanda to lokacin da ya kamata ba za a ba su bila adadin ba akwai lokacin da tsaronsu zai kyautata to sai a janye su.
Amma Haji Yakub Bantari numfashinka ba amma dalilin da yasa aka baiwa Aminu Tambuwal kariya shine yana kakakin majalisar wakilai ta tarayya bai daina zama kakakin majalisar wakilai ta tarayya ba amma abin da ya faru ya canja sheka daga jam'iyya ta shugaban kasa wacce take mulkin Najeriya ya koma jam'iyya ta ƴan hamayya wannan ne dai abin da ya faru kuma a daidai lokacin ne aka janye masa jami'an tsaron sa koda shugaban kasa ya bada umarni
a lokacin da aka janye mishi jami'an tsaron sa don ya canza sheka ya rubuta ma Inspector General of Police cewa ran shi na cikin haɗari rayuwar shi na cikin haɗari a mai domin shi ɗan sandan nan kaga bai rubuta ba to ko bai rubuta ba it means ya san challenge tsaron shi lafiya lauki rayuwar shi ba ta cikin haɗari
to amma me yasa ba a janye wa David Mack ba wanda shi yana cikin yana shugaban majalisar dattijai kuma yana kan mukamin sa shi ba a janye masa ba tunda bai canje shiga ba
ai magana nake ga maka kenan a go ta waje ku ba za ku gane ba rishin tsaro ga mutum shine rayuwa ta tana cikin hadari ina neman kariya 'yan sanda ko kai ka zo Najeriya kana ka ji lalle rayuwa kana cikin hadari kana iya tambaya aji ya baka tsaro har lokacin za ka koma Amerika 'yan Najeriya ne ba su haƙin su ba to ba za ka tabbatar cewa shi David Mack bai nemi wannan tsaron ya ci gaba zama tare da shi ba saboda ina ganin akwai barazana shi kuma tambayar da ya gama cewa ya rubuta takarda cewa lalle rayuwa na cikin hadari ba lana a mai domin shi idan yayi haka na ba a maido yin mashi ba to shi za a ci ya bi IG ya bi umarnin shugaban kasa.
DIG Yakub mai ritaya Tambuwal shi wannan Anko Suleiman Abba ya bayyana gaban majalisa ɗan wakilin majalisar wakilai ta sun gayyace shi zo ya bada bahasi kan abin da ya sa ya janye da zuwan sa yace shi bai ma amince cewa tambol ne shugaban majalisar wakilai ta tarayya ba
to ai wani ra'ayin shi ne shi wani ra'ayin shi
to ai ba ka gani yayi amfani da ra'ayin sa wajen janye jami'an tsaro wajen baiwa waɗannan kariya da ake baiwa tambuwal hakkinsa ne a bashi a matsayinsa daidai wannan mukami da yake da shi amma kuma tun da wannan bayanin baka gani akwai alamar cewa ya kauce daga ayyukansa ya shiga yana yin wani yana bin wani al'amari daban ko kuma wataƙila ma ya shiga siyasa
ba zan ariba kinsa in ce mishi albasa ba wannan ansa shi kamata ya bada shi wannan tambaya shi kamata ya bada amsa amma yana da hujojin shi da yasa ya wannan jawabi yana da hujojin shi a tabbata kuma lawyer ne ba ma aiki kaɗai ba lawyer ne kuma saboda kai ana da hujojin shi na shari'a da yasa ya wannan jawabi saboda ba zan ariba kinsa in ce mishi
akwai waɗanda suke ganin waɗannan abubuwa da ya tunda farko akan wannan mukami su suka janyo ya rasa mukaminsa saboda daga baya da ya juya ya ga alamar cewa al'amari sun sauya ko kuma PDP ta fadi zabe sai kuma juya wa shugaban kasa baya Jonathan dalilin da yasa ya rasa mukaminsa kenan
to ba ni dauke shi aiki ba ina yi ritaya a matsayin mukaddashin inspector general na yan sanda ban kai ga IG ba ku jira da yace ban kai ga IG ba saboda ban san yadda aka yi dashi ba ban kuma san dalilin da aka cire shi ba
wani dan majalisar dattijai a jihar Kebbi bisa zargi ya kai karan wani malamin makaranta wanda yake rubuta makala a dandalin Facebook yana zargin dan majalisar da rashin kula da jama'a da kuma bukatun jama'a da ke mazabarsa ya fi mai da hankali kan bukatun masu hali kamar sa saboda yana da jirgin sama shi dan majalisar dattije kai yayi wa yan sanda magana yan sanda suka kamo wannan mutum wadannan mutane suna ganin cewa wannan daidai shi mai marubuci yana da yanci ya rubuta kuma babu abin da ya fada a cikin rubutunsa da na cin zarafi ko batunci ga shi dan majalisa Bala Ibnu na Allah alal misali me yasa ƴan sanda za su kamo mutum kan irin wannan zargi alhali suna da rubutun da mutumin yayi za su iya tantance in akwai laifi a ciki ko babu laifi
da dai ne ƴan sanda za su kamo mutum a irin wannan ƙara ko akan wannan ƙara shine an kawo musu ƙara to ba za su ce kai abin ka ba sai sun bincika sun maka tambayoyi in suka yi ma tambayoyi sannan sai a tafi a je a nemo wannan mutumin da ake ƙara shi ma a zo a kawo mai tambayoyi kamar yadda faɗa al'azu ga shi mai kara ga wanda ake kara kai ne yayi maka ka rayi mani a bincika idan ƴan sanda suka bincika su ga lalle an aikata laifi wanda kuma ƴan sanda suna da hurumin su bincika idan ya shafi bata suna sata kisan kai da irin wannan ko ƴan sanda za su shiga ciki ruwa su saki za su kira mutumin nan su bincike shi idan suka bincika su ga lalle bai da laifi to sai su ga mai kara wannan mun bincika ba laifi
Masaro da aka Allah kamu karshen shirin demokradiya yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin mukaddashin inspector general mai ritaya Yakubu Muhammad Daudawa da Nasiru Adamu Elika da kuma Kibahi Radio Dodone wanda ya daidai da sautin shirin anan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku
Tashin bom jiya Talata a birnin Yau da Arewa maso gabashin Najeriya ya kashe akalla mutane 31 da raunin na mutane 42. Jirage jami'an kasar Faransa sun ce Faransa tana neman wani mutum na biyu da ya gudu wanda yake da alaka da hare-haren da aka kai birnin Paris. Bai daya majalisar dattijan kasar Rwanda ta yi na'am da canja tsarin mulkin kasar a jiya Talata da ya bai wa shugaba Paul Kagame damar yin takara a karo na uku. Za a yi ƙuri'a jin ra'ayi a kan wannan mataki kuma ana sa ran cewa jama'a za su yi na'am da shi. Jiya Talata ne kuma bama-baman Rasha masu cin dogon zango suka kai wa raƙa babban tungar ƴan ISIS da gudan wuta.
To a gaishe ki da haka Allah ya kawo mu karshen shirin a safiyar nan sai kuma can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da rahoto daga Lagos kan gano wasu shanu da aka sato daga jihar Katsina da kuma muhimmancin shirin ciki da gaskiya. Kamin na madadin Jummai Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero da Dodone da kula da aikin gabatar da shirin da ma injiniya Malam Charles House da ya riga masa a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.